Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Wani alkalin babban kotu a nan Amurka da ke arewa maso yammacin jihar Washington ya dakatar da umarnin na wucin gadi na satin da ya shige wanda shugaban Amurka Donald Trump ya baya na hana wasu matafiya daga kasashe bakwai waɗanda yawancinsu na musulmai ne shigowa Amurka. Alkalin gundumar Seattle da ke nan Amurka James Robert ya ba da wannan hukunci ne a jiya Juma'a. Yana cewa jihar Washington da na Minnesota suna daman kalubalantar wannan umarni na shugaban ƙasa. Tun a farkon wannan satin ne dai jihar ta Washington ta kai wannan batu kotu tana kalubalantar wannan umarni, inda ita ma daga bisani jihar Minnesota ta bisa hunta. Kuma yanzu haka jihohin biyu sun yi nasara akan wannan ƙara da suka shigar, wanda ya sa dole yanzu aka dakatar da wannan umarni domin kotu ta ce abin dubawa ne. Babban alkalin Washington mai shari'a Bob Ferguson ya ce dokar ƙasar ta yi aiki. Alkalin yana magana ne sa'in da yake wa manema labarai jawabi jiya Juma'a. Ya ce umarnin na kotu ta kenan ya dakatar da umarnin shugaba Trump, wanda ke dama ya saba wa doka kuma wannan umarnin sam baya bisa ka'ida. Ya ce doka abu ne mai ƙarfin gaske domin ko ba wanda ya fi ƙarfin ta taka masa birki idan buƙatar hakan ta taso, ko da ko shugaban ƙasar Amurka ne. Sai dai mai magana da yawan ma'aikatan cikin gida da tsaro ya ce ma'aikatar ba za ta yi sharhi akan batun da ke gaban kotu ba. Sai dai ma'aikatar ta ce kusan takardun izinin tafiya kusan 60,000 ne aka soke sakamakon wannan umarni da shugaba Trump ya bayar na hana zuwa ko shigowa nan ƙasar ga ƙasashen nan bakwai da ya ayyana. Jami'an gwamnati na Amurka sun ce mutane sama da miliyan 9 ne daga watan Nuwamba zuwa watan Januari suka sa hannu domin amfana da tsarin na kiwon lafiya mai rahusa wanda ake wa lakabi da Obamacare. Duko da yake gwamnati mai ci yanzu ta ce za ta sake wa shirin kwaskwarima ta musanya shi da wani sabon tsari. Sai dai adadin mutanen da suka sa hannu a wannan karan ya karu ne idan aka kwatanta shi da na shekarar da ta gabata kafin wannan lokacin da aka sa hannun. Amma kuma duk da haka cece ku canza wannan gwamnatin ta yi game da wannan sanannen tsarin maimakon tasirinsa ya ragu sai ma ya karu ya yi sabanin abin da aka hasashe. Domin daga cikin sama da miliyan 9 da suka sa hannu cikin wannan shekarar, miliyan 3 daga cikinsu sabi ne, yayin da sauran sama da miliyan 6 ɗin tun shekarar bara suka fara amfana da wannan tsarin kamar yadda majiyar ta gwamnati ta ruwaito. Wannan sake sa hannun dai wani mizani ne na gwada farin jinin tasirin kiwon lafiyar da gwamnatin ta shuɗe ta samar, wanda daga cikin daukacin jihohin Amurka 39 daga cikinsu suna amfani ne da wannan tsarin, yayin da sauran suna amfani da shi tun can da ne. Sai dai masu kallamirin wannan shirin suna cewa tsarin yana da tsada musamman yadda ya karu daga kaso mafi karanci ya kai har 25 a lokacin yakin neman zaben shugaba Donald Trump ya lashe takobin sake wa shirin fasali, wanda har kawo yanzu jam'iyyarsa ta Republican da shi kansa sun ce wannan tsarin kiwon lafiya na cikin abin da za su baiwa fifiko. Shugaban ƙasar Angola Eduardo dos Santos ya faɗa jiya Juma'a cewa ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ba a wannan zaben da za a gudanar a ƙasarsa. Wannan shine zai kawo ƙarshen shekaru 38 kenan da ya kwashe kan karagar mulki. Dos Santos dai yana magana ne sa'in da yake wa taron jam'iyyar ta MPLA jawabi. Yace ministan tsaro João Lourenço shine zai tsaya wa jam'iyyar takara a zabe mai zuwa wanda za a yi a cikin watan Agusta mai zuwa idan Allah ya kai mu. Dos Santos dan shekaru 74 da haihuwa tun farko dai ya nuna sha'awarsa na sauka daga kan karagar mulki. Shugaban na Angola dai ya karbi mulkin kasar ce tun a cikin watan Satumba shekarar 1976, wanda wannan yasa ya zama shugaban Afirka na biyu da ya fi dadewa kan karagar mulki. bayan shugaban kasar Equatorial Guinea Teodoro Obiang. A ƙarƙashin mulkin na De Santos, ƙasar ta Angola ta amfana da kuɗin mai ƙwarai da gaske, wanda kuma a lokacin sa ne aka kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar ke yi. To amma sai dai kuma wasu sun soki irin salon mulkin nasa, wanda suka bayyana shi a matsayin nakama karya, kuma ya bar ƴan uwansa sun yi ta wandaƙa da arzikin ƙasa. Domin kuwa cikin watan jiya sai da mujallar Forbes ta lissafa faɗiyar shugaba De Santos, wato Isabel De Santos, a matsayin mace da tafi kowace mace arziki a nahiyar Afirka. Mujallar ta ce tana da kuɗi har dala Amurka sama da biliyan 3. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Somalia mai ci yanzu, Hassan Sheikh Mahmud, ya lashe takobin mayar da hankalinsa wajen ganin ya samar da tsaro da mulkin demokuraɗiyya mai ɗorewa a cikin ƙasar. Muddin majalisar dokokin ƙasar ta bashi wata dama a zaben da za a gudanar a cikin wani sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu. A wata hira da yi da muryar Amurka, Mahmud ya ce muddin ya sake samun damar shugabancin ƙasar, to babban abin da zai bai wa fifiko shi ne harkokin tsaro. Ya ce yana son ya tabbatar cewa aikin da ya faro ya samu damar kammala shi. Ya ce har kwanan gobe matsalar tsaro ita ce babban matsalar da ke damun ƙasar. Mahmud yana magana ne jiya sa'ilin da yake tattaunawa da sashen Somali na wannan gidan rediyon. Ya ce fatarsa ita ce ya ga cewa ya kawo ƙarshen masu tada zaune tsaye. Kana ya azahar sashen ingantaccen tsaro a duk faɗin ƙasar. Sai dai da aka tambaye shi ko yaya aka yi ya kasa shawo kan harin da ƙungiyar Al-Shabab ke kaiwa ga ƙadarori mallakan gwamnati ma musamman. Sai Mahmud ya ce ƙungiyar ta koma kai hari yanzu ga ra'ayoyin jama'a ne. Ya ci gaba da cewa a shekarar 2012 ƙungiyar ta Al-Shabab ta kai hari ga shugaban ƙasa. Kana a shekarar 2014 ta kai hari ga majalisa da babban kotun ƙasa, har ma da babban ofishin majalisar ɗinkin duniya, amma yau hakan ba ta yiwuwa. A cikin jawabin da shugaban dai ya yi wa majalisar dokokin ƙasar a ranar Alhamis, ya ce zai sake fasalin sojar ƙasar ta yadda za su ɗauki aikin tsaron ƙasar cikin shekaru biyu rak. Kana ya tabbatar da an samar da zaɓe karɓaɓɓe kuma ingantacce cikin ƙasar a shekara ta 2020.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
A sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe taro ai barna. Duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe taro ai barna. Duniya mu bi ta asannu shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe taro ai barna. Ga wani ya kashe sisi ma duniya mu bi ta asannu. To duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta.
To madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na ɗaya da na biyu za su yi magana ne akan mahimmancin ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu domin zuwa awo. Alfanun zuwan da kuma akasin alfanun zuwa awon ga mata masu juna biyu da jariran da suke ɗauke da su. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan irin cututtukan da suke saurin hallaka ƙananan yara. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana akan mahimmancin ingantaccen abinci musamman ga yara ƙanana domin kare su daga cutar tamowa da kuma sauran cututtukan da suke saurin hallaka ƙananan yaran. Rahotonmu na biyar zai yi magana akan ƙaddamar da rigakafin cutar shan inna na farko a ƙaramar hukumar Bauchi da ke jihar Bauchi wanda ya gudana a cikin wannan sabuwar shekara ta 2017. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu. Amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azarta. Talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kan sawa ya gode Allah bayan alheri shine talakan cikin ma'azurta me arziki cikin matalauta. Riga sabi da damala idan gari ya waye ya ga shi gon kuma aiki ya aiki sa in ya tashi in ya santaro ko sisi koko ya samu nera yizo ya dai kyauta sannan ya ci da ilali sharadi ya gode Allah shi mai arziki matalauta mai arziki cikin matalauta.
A jihar Naija ana ci gaba da fadakar da mata masu juna biyu mahimmancin zuwa awo domin duba lafiyar matan da kuma jariran da suke dauke da su. Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoto.
Shugabanni a matakai daban-daban na jihar Naija Najeriya na ci gaba da fadakarwa akan mahimmancin zuwan mata asibiti awon ciki da kuma lokacin haihuwa. A nan jihar Naija dai bayanai sun nuna cewa an fi samun karancin halartar mata masu zuwa asibiti awon ciki da kuma lokacin haihuwar a yankunan karkara na jihar. Al'amarin da ke haddasa matsaloli a lokacin haihuwar. Akan haka ne ma shugaban karamar hukumar Mariga mai iyaka da jihar Kebbi da Zamfara Abdul Malik Sarkin Daji yace sun dauki mataki na shawo kan al'amarin a wannan lokaci.
To da muka zo mun dauki lokaci tare da ita Director Health don ta sanar da ni menene ainihin matsalan wannan wuraren. Na farko akwai matsalan ma'aikata. Muna da karancin ma'aikatan da za su kula da wannan asibitayya. Na biyu akwai karancin asibitayya tayyan su karan kansu. Na uku kuma rashin malaman asibitin da sauransu ya sa 'yan ƙauyen suna tunanin ma ko an ji asibitin shirme ne. To da muka ga haka sai muka yi kokari muka dauki ad hoc staff waɗanda suka yi karatun kamar health haka don su tallafa mu waɗannan asibitin wajen raya su. Sannan kuma muka dauki wasu muna ba su ihsani don su zagaya suna sanar da su mutanen al'umman cewa to yanzu asibitayyan nan an farfado da su. Idan ma kin zo za a duba ki kyauta, za a baki magunguna kyauta don mu jawo hankalin su da su mai da hankali ga asibitayyan. Hakan kuma ya ba mu nasara sosai sosai don yanzu kusan ko da yaushe in ka je asibitayyan mu zaka ga mata suna zuwa kai da kai ana duba su ana kula da su ana ba su shawarwari ana kuma ba su magunguna bakin abin da ya sawaka.
Daraktan kula da sashen bincike da tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Hajiya Jummai Idris Muhammad ta ce bisa la'akari da mahimmancin kula da matan ya zama tilas kowa ma ya sanya hannu domin taimaka musu ba sai gwamnati ba kadai kamar yadda ta yi karin bayani.
So su manyan nan ya kamata su taimaka musu da kayan haihuwa kamar su pad kamar su wasu magunguna da muke nema na cituwansu a lokacin haihuwa banda wannan a neman musu kamar babur amalanke ko irin su ambulance haka da ma in abu ya faru a karkaran za a dauke su da sauri a kai su inda ya kamata a ceci ransu. Waɗannan abubuwan abun lada ne in kai yau ba kullun zaka dinga yi ba zaka yi shekara uku biyu kafin ka ƙara yi duk wanda Allah ya horewa wallahi suka yi sadakan nan sadakatar jari ne mu ba mu yi other people na yi.
Hajiya Jummai Idris Muhammad, director a sashen bincike da kuma tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A jihar Maradin Jamhuriyar Niger, likitoci ne suka bayyana damuwar su game da rashin zuwan mata masu juna biyu awo domin duba lafiyar su da na jariran da suke dauke da su. Inji wakilinmu Shu'aib Mani.
Madan Hassan Bibata, shugaban likitar kan giwa ta Maradi.
Kun muna cikin unguwoyi wanda unguwoyi ne tun na harko-harko kinnan. Mata suna zuwa mai illanmu ga mata guda ce in suka zo wannan shi na rigakafin masassar cizon sauro da yake gaban mai awon cikin ne ake shan shi. Wannan shi kuma na tsutsa ciki shi ma gaban madan take shan shi duka sai inibris supervise. Mai wanda muke ba mata stay da su na rigakafin dishin jini kinnan na karin jini ne kenan sarkin da ake ba su shine ma la basu shan shi sun zuba da farkin babu jini kenan inda suna shan wannan maganin bai yiwa a ce mace ta kai lokacin kamanta aiwo kuma ta kai lokacin aiwo kuma awaye ta ce babu jini kuma kullun kaman muke fara aiki sai an jawo hankalin su an yi APS
yanzu madan rishin zuwa awo akwai matsalar da yake kawa
ko akwai matsaloli ma maccen da tayi awo da wanda bata yi awo ba su zama daya na daya mace in ta zo akwai abubuwan da za a gaya mata likita wanda za ta kare lafiyar ta da lafiyar dandan da ke cikin cikin ta na biyu yanzu maccen da bata zo aka mata rigakafin matsalar cizon sauro ba ba dai take bada wadda ta zo likita sulfadoxin pyrimethamine ake ce mishi da kuma albendazole din nan da ake badawa kenan akwai tsaga kuma da ake yi ma mace mai juna biyu daga shekara 15 zuwa 50 ba dai a ce ta samu contact biyar na wannan tsaga ita tsaga ce ta riga kai na cutar dahi mace ana auna ta ga wai dan nan take dauke da shi yana da rai ko bai da rai ya kai kimanin daidai wanda a ce daidai misali watan ta kaza ga kimanin centimeter din da ya kamata a ce cikin ta ya kai in aka ga ki akwai matsaloli sai a ce to ya kamata ta yi consultation gynecologic ko kuma a matan ga an yi tushen ta an gani akwai matsala bata iya aiwa da kanta daga nan ne ake gane ko initel tana da matsala ko kuma initel bata ko kuma ruwan maiwa ba su isa ba dan ya rayu cikin cikin ta
to yanzu wai ina tasirin zuwa awo ga mace mai ciki malama Marwa da ta zo asibiti
saboda likitoci suna diba lahiyar mu da kyau kuma in muka ji matsala muka zo suna ba mu kula da dai taimakon su kenan kuma in muka shi ba mu ta ya za mu cikin sarauta Allah Allah na mama magani
kina yanzu ke baki ta samu matsala ba
dawon ga cikin na hudu ne nake duka amma ban taba samu wata matsala ba
saboda kina zuwa awo kai akai
ina zuwa awo sosai ko kai da kai ka san abin da wani ke so wata ba ta so wata mata kun mace mata ta shi awon kai hagun mata yi saman ta gida tana aikata aikatan gaban ta amma sai ummata ta gane mu wanda za ta zuwa a diba lahiyar ta da abin da ke cikin ta
nisanta daga matsaloli ga mace mai ciki sai da zuwa awo kan lokaci madan Bibita Hassan ta darda da kira ga mata
man kenan mata in san samu ne mace da tayi wata uku da juna biyu ya kamata a ce ta zo wajen awo saboda ta samu awon nan hudu da ake so kuma maganin nan da ake bada na riga kai masarci da saboda ta same shi so uku kuma da maganin nan na jini da ake badawa ya kamata a ce ta same shi daidai kaida akwai wanda ba su ma zawakin wajen awo wata mace za ku ganin ta zo da sunan neman kaiye ne ta zo a wimwa u a satumwa slavedir ke kaiye ne take nema ba dan abinci ki lafiyar dan ta ba da ita kankan ta
yanzu mun dan aya rage gare ku a ce likitoci ku shiga campaign na waye kai
to muna da masu waye kai din wanda ake ce maraile mata masu waye kai masu shiga cikin gidaje suna yin hirarraki da mata ba ko abin da ya shafi awon ciki ba kadai abin da ya shafi awon yara wani tsabtar gida wani komi dai abin da ya shafi na waye kai na harkar likita
Shu'aib Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aib Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger a wani rahoto na baya-bayan nan da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna raguwar mace-macen yara kanana sakamakon cututtuka daban-daban shin ko wasu cututtuka ne kan hallaka yaran kuma yaya za a iya kare yaran daga kamuwa da cututtukan Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto
Dr. Umar Alsu likitan yara ne a asibitin kwararru na Rashid Shakona a birnin Dutsen jihar Jigawa
wadannan cututtuka dai akwai wadanda ake daukan su daga yaro zuwa yaro wanda akwai kuma wadanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya dauka daga jikin wani ba kamar wannan muka fi gani a nan jihar Jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro ko kuma cututtuka kamar da suka shafi bangaren tari kamar na pneumonia kenan amma da gudawa sannan kuma akwai cuta da ta shafi tarin shika rashin bayo yara daga kafu tetanus kima laki ko wanda yakan shafi yara mukan kwantar da su suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kira tamowa tari na asma shi wa muna gani kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya wasu yaran akan haife su da shi wani abu da ake kira congenital heart disease
to ko akwai matakan bi domin ƙara bada kariya ga ƙananan yaran?
Kamar abin da ya shafi bangaren zazzabin cizon sauro na malaria, akan bi iyaye shawara cewa yaro na kwana a gidansu, wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki. Sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli, kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko su yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikinsu ta yi karanci, akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu. Sannan da zarar kuma yaro ya fara da zazzabi, nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa, ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi karanci ba. Sannan abin da ya shafi kamar bangaren haka, an mai da gudawa akan mai iyaye shawara kan a yi amfani da tsaftataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara, a fara ba shi ruwan gishiri da suga kafin a zo asibiti. Da zarar an haifi yaro a kashi asibiti saboda rigakafi, rigakafin akwai da yake kamar na haihuwa na tarin abin da ya shafi tarin fuka kenan, na wajen sarki haƙora da su tarin shiƙa, shi ma akwai rigakafi da ake yi. Kuma cutar nan ta shan ina ita ma akwai rigakafi da ake yi, ko da yake yanzu mun ji ba mu ga wannan cuta ta shan ina ba. Kuma baiwa yaro na wata shida na farko nonon uwa, ya sha yaro nono shi kadai zalla.
Dr. Umar Alsa kenan, likitan yara daga jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Katsina ma sarakunan gargajiya iyayen al'umma ne suka sha alwashin cigaba da fadakar da al'ummominsu mahimmancin baiwa yara ƙanana abinci mai gina jiki domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa, inji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Hakan ya fito ne daga bakin magajin garin Bugaje Alhaji Manir Mai Nasara lokacin da shugaban shirin samar da ingantaccen abinci na arewacin Najeriya, wato WIN, Dr. Muhammad Liman, ya jagoranci manema labarai don ganin yadda shirin ke gudana a jihar ta Katsina.
Shirin da muka yi shi ne akwai faɗakarwa da mukan ba limamai in an zo wajen sallar Juma'a. Kafin a fara huduba, limamai sukan gaya ma mutane lamuran da ake ciki na rayuwa a wannan yanayi. Kuma wannan tunasarwa ce kika yi mamu a gyan, za mu ƙare masu faɗakarwa haka, tunda abin nan dai gashi mun ga alamar yadda abubuwa suka tashi na rayuwa. Abincin da ake saye da ba kuɗi da yawa yanzu ya yi tsada. Yawa, inda kuma ake noma da zaki ga yanzu wani noman ya ƙaru, so an samu albarkacin abinci da dama. So kasancewa haka, za mu ƙara kira gare su in Allah ya kai mu Juma'a a gaya musu bayanan da rayuwa take ciki, su ma su san yadda za su dan tattala. Allah ya kai mu wata dama ne mai zuwan Allah ya sa mana rayuwa.
Wannan irin matakai kuke ɗauka na ganin kun wayar da kan magidanta, na ganin sun samar da abincin da zai gina mai gina jiki, na ganin an kaucewa kama da wannan larura ta tamowa a wannan yanki.
To kamar dai sadda waɗannan ƙungiyoyi suka zo na Save the Child, sun zo cikin gari da abubuwan su na cigaban al'umma kala-kala. Akwai madara wannan wanda suke ba ta yara, da kuma faɗakarwa da suke yi yadda za a shayar da yaro, da yadda za a tsaftace abinda za a bashi abinci, da abinda yadda za a tsaftace ainihin inda yake zama yana rayuwar shi kanshi. Wannan kaga wani ci gaba ne wanda sai mu ce mun gode ma Allah. Akwai volunteers da aka ɗauka, maza da mata. Akwai kuma ma'aikata na ƙananan hukumomi, su ma na har sukan kama musu. So ana yi dai dare da rana, ana ta ƙoƙarin faɗakar da jama'a wannan.
Wani shiri kuka yi na ganin ɗorewa wannan shiri, ko da wannan ƙungiya ta gama aikinta a shekara mai zuwa?
Shirin da muka yi shi ne abubuwan da muka sani wanda ƙungiyoyin nan suka gaya mu za mu rike su hannu biyu. Kuma kamar yadda aka nuna cewa akwai ita wannan madara wadda za a iya yi, ba dole sai ta turawa ba, kamar yadda ake yin shi wannan kunun gyaɗa ne ko da wannan yawa wanda ake ba yara. So matan da ke karkara kamar yanzu gaskiya kusan in ce ma sun gane wannan, kuma sun ɗauki wannan, sun rike wannan. In Allah da nake ganin bayan ta yi su, za mu iya ƙoƙartawa gulgudu kiyaye wannan matsala ta tamuwa da ke damun yara.
Wani irin kira za ka yi ga magidantan yankin nan?
Kiran da zan yi, a bada haɗin kai ga ainihin abubuwan nan duk da ake yi don kanmu ne, don mu ake da mu da 'ya'yanmu. So ina kira ga magidanta su bada haɗin kai ga matattakinsu wajen ba su abubuwan da ya kamata su haɗa wannan sinadarin da za a ba yara su sha.
Alhaji Munir Mai Nasara ya ce za su ƙara ƙarfafawa limamai da su ci gaba da faɗakar da jama'a alfanun samar da ingantaccen abinci ga iyalansu. Magajin garin Bugaje Alhaji Munir Mai Nasara kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Katsina. Yanzu kuma sai Baucin Yakubu, inda aka kaddama da rigakafin cutar shin inna na farko a cikin wannan shekara ta 2017. Amina Abdullahi Gilbo na da rahoto.
An gudanar da taron gangamin yaki da cutar shan inna a karamar hukumar Bauchi da yake bayani bayan taron yadda suka gudanar da gangamin yaki da cutar shan inna dandar man na gamawa bako garba gamawa yace
zuwa zidai mun gode wa Allah mun gode wa iyayen kasa mun gode wa partners da gwamnati da muke tare da ita saboda mi ciwon shan inna yanzu zamu ce mun kawo kusan karshe ba dan dan matsalan da muka samu a jam Borno ba an samu outbreak da ake cewa a Ajere da Munguno da kuma nin Goza to shi yasa Bauchi kuma tana kan hanya Bauchi ta sharing borders Bauchi ta kasuwanci sauransu shi yasa aka ce Bauchi ma ci gaba daga kafin shin innan nan amma zuwa yanzu bana ba mu samu cin inna kode daga Bauchi ba sai dai ana picking AAP da ake cewa AAP wato misalan da zasu nuna cewa wannan ciwon polio ne wannan ba ciwon polio bane ana dauka daga kafa kuma yanzu aka muna cikin ainin first round na 2017 kuma muna samun nasara dadin kan sarakuna dadin kan shugabanni addini dadin kan gwamnati muna godiya kuma musamman ga gwamnati gwamna makama babba da kuma chairman sa ba mu goyen ba dadin kai muna masa addu'a Allah saka masa alheri wato alhamdulillah ci gaban da aka samu shine da wato number da ake cewa na non compliance wato turjiya a rigakafin polio da sauran rigakafi iya da yawa sosai saboda me wato yau mutane ya karu mutane suke zirga-zirga da Bauchi ya karu yan gudun hijira sun karu ko cutar tukan sun karu to amma mun gode Allah saboda hubasa da kuma ainihin wato dauki da abokan aikin mu partners suka kawo mana kuma gwamnati ba ta tsaya ba ta zauna ba iya mu iyayen kasa sarakuna an su kusa ciki su ma dare da rana suna aiki ana magana a talakawa ana magana masu gunduma ana magana kowa da kowa ba da dinka da goyen baya shi yasa har yanzu a Bauchi kai ba Bauchi ma har yobe ba mu samu ne inda aka ce an samu ciwon polio ba tunda na Borno nan so ba tsaya ba ba zauna ba kuma shi gudu wani program ma da aka ce masa ainihin immunization on transit duk mutum da ta wuce roadblock za a tsaya a yaran rigakafi saboda me kar a roba ta shigo mana mun kare bodas dinmu kuma insha Allah mun muna bakin kokarin mu saboda mi nasara
daraktan lafiya a karamar hukumar Bauchi kenan bako garba gamawa dan darman na gamawa Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryan Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu Ibrahim Alfa Ahmed Gareka
Ma sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To labara ta kaice. Wani alkalin babban kotu a nan Amurka dake arewa maso yammacin jihar Washington ya dakatar da umarnin nan na wucin gadi na satin da ya shige wanda shugaban Amurka Donald Trump ya baya na hana wasu matafiya daga kasashe bakwai waɗanda yawancin su musulmai ne shigowa Amurka. Alkalin na gunduman Seattle da ke na Amurka James Robert ya ba da wannan hukuncin ne a jiya Juma'a yana cewa jihar Washington da Minnesota suna da damar kalubalantar wannan umarni na shugaban kasa to a farkon wannan satin ne dai jihar ta Washington ta kai wannan batu kotu tana kalubalantar wannan umarnin inda ita ma daga bisani jihar Minnesota ta bi sahunta Jami'an gwamnatin na Amurka sun ce mutane sama da miliyan 9 ne daga watan Nuwamba zuwa watan Januwari suka sa hannu domin amfana da tsarin nan na kiwon lafiya mai rahusa wanda ake lakabi da Obamacare. Duk da yake gwamnati mai ciyan ta ce za ta sake wa shirin kuskurima ta musanya shi da wani sabon tsari. Sai dai adadin mutanen da suka sa hannu a wannan karan ya karu ne idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata kafin wannan lokacin da aka sake sa hannun. Amma kuma duk da haka cece kucin da wannan gwamnatin ta yi game da wannan sannan tsarin maimakon tasirin sai ragu sai ma karuwa yayi sabanin abin da aka yi hasashe. Shugaban kasar Angola Eduardo Santos ya faɗa jiya Juma'a cewa ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a wannan zaben da za a gudanar a kasar sa wannan zai kawo ƙarshen kusan shekaru 38 kenan da ya kwashe kan karagan mulki. Da Santos dai yana magana ne sa'in da yake wa taron jam'iyyar su ta MPLA jawabi yace ministan tsaro Jawo Laranko shine zai tsaya jami'ar takara.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.